sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 10 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, wasu har-haren da Isra'ila ta kai sun hallaka gomman mutane a zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Filistini Mahmoud Abbas a yau Laraba. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai kai ziyara Lithuania a yau Laraba, inda ya ce zai gabatar da fatan tsaro shiga kawancen kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Niger sun koka kan yadda faduwar darajar naira ke shafar harkokin kasuwancin su.
Faduwar nan ta naira yana taba muna kasuwanci hebe da ba a tsammani, saboda duk da ga farashin naira ya fadi, to in ka zo sayan kaya abin zai shata. Yana yin illa sosai, tunda kananan 'yan kasuwa sun fi taba ma kwarai sama ga manyan 'yan kasuwa.
Sannan za ku ji irin matakan da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ke dauka wajen dakile ta'ammali lida miyagun kwayoyi.
Idan ka kawo bayani na sirri na abin da yake faruwa na irin waɗannan, har kai mu ga nasaran dakile irin wannan abu, to akwai dan kyauta da muka yi wa mutum a sirrace shi ma.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasira da Mail Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wasu har-hare da Isra'ila ta kai sun hallaka gomman mutane a zirin Gaza, yayin da take kai sabbin har-haren jiragen sama a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce dakarunta sun afka ma wurare 150 da suka auna a yankin Magazi, wanda ke yankin tsakiyar Gaza da yankin Khan Yunis da ke kudancin bangaren Filistinu. Ta bayyana waɗanda aka kashe ɗin da 'yan ta'adda. Ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar Hamas a Gaza ta ce mutane 70 ne aka kashe, sannan wasu 130 kuma sun samu raunuka a harin da aka kai cikin dare. Ma'aikatar ba ta bambanta tsakanin fararen hula da mayaka a alƙaliman waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Filistinu Mahmoud Abbas a yau Laraba. Wuni guda bayan da ya gana da shugabannin Isra'ila, inda suka tattauna a game da yadda za a bullowa da daddiyar matsalar yankin don warware rikicin Isra'ila da Filistinu. Blinken ya ce daga cikin batutuwan da za su tattauna a wurin ganawar ta yau Laraba, akwai batun buƙatar Abbas da hukumomin Filistinu su ɗau matakin yin gyara, sannan su inganta tsarin shugabanci. Hukumar Filistinu tana iko ne da wani yankin Gaza, yayin da ƙungiyar mayakar Hamas take jan ragamar al'amura a zirin Gaza, inda Isra'ila take yaƙi da yunƙurinta na ganin takawar da ƙungiyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Lithuania a yau Laraba, inda ya ce zai gabatar da batun tsaro shiga kawancen ƙungiyar NATO da ƙungiyar tarayyar Turai, haɗa kai akan tsarin amfani da jirage mara matuƙa da kuma neman tallafin Turai. Zelensky ya kuma ce zai bayyana godiyarsa ga Lithuania bisa irin goyon bayan da take baiwa Ukraine tun daga 2014, musamman ma a yanzu da Russia take kai mata farmaki. Ofishin shugaba Gitanas Noseda ya ce baya ga tattaunawa a game da yakin Ukraine, shugabannin biyu za su yi wa al'ummar Lithuania jawabi. Kana za su gana da 'yan Ukraine masu gudun hijira a Lithuania.
Kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Faduwar darajar naira a Najeriya ta fara shafar wasu harkokin kasuwanci a makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar, da masu harkokin kasuwanci ke cewa lamarin ya shafe su matuƙa. Da yawa daga cikin ƙananan 'yan kasuwa sun tafka asara mai yawa sakamakon faduwar darajar kuɗin na naira. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
Faduwar darajar naira da ake fuskanta a Najeriya ya fara kawo cikas a cikin harkoki na 'yan kasuwar Nijar da suke mu'amala da ita wannan naira domin saye da sayarwa a tarayyar Najeriya, lamarin da yasa al'amura suke fuskantar koma baya ta fannoni da dama. Alhaji Abubakar, shugaban 'yan kasuwa ne a arewacin Nijar.
Faduwar naira faduwar kasuwa ce gaba daya, saboda naira ce ake saye kuma da ita ake sayan kaya. Yan kasuwar su suke da kayan wanda daga nan kin Niger kin suke dauka suke kaiwa Kano, dan suka saida da naira. Wannan faduwar da aka yi, kai dan kasuwa ko kana Niger kenan, duk yanda a za a yi dan kasuwa shi a cikin matsala yake in naira tana sauka.
Matsalar faduwar nairar ta fi shafar kananan yan kasuwar kai tsaye, inda wasu daga cikin kananan yan kasuwar ke duba yiwuwar jingine kasuwancin su. Musa Sabitu shine shugaban kungiyar kananan yan kasuwa a Agadez.
Faduwar nan ta naira yana taba muna kasuwanci hedo da ba a tsammani, saboda duk ka ga farashin naira ya fadi, to in ka zo sayan kaya abin zai yi tsada. Yana yin illa sosai, tunda kananan yan kasuwar su fi taba ma kwarai sama ga manyan yan kasuwa. Saboda in ka dauki jamhuriyar Niger yan kasa ta kashi 100 kashi 80 da wani abu kananan yan kasuwa ne. Kenan da haka zai yi mana illa bisa ga tattalin arziki, bisa ga cuɗanyar juna da muke da Nigeria. Zai haifar da tsada kaya.
Masana tattalin arziki irin su Malam Aminu Ibrahim na jan hankalin yan kasuwar da su samar da wani shirin da za su tsira daga kariyar tattalin arziki, duba da irin tasirin da tarayyar Nigeria ke da shi a Niger ta fuskar kasuwanci.
Yan kasuwa wayan gananan Niger, kasuwancin da duk suke yi kamar kaso 80 yana zo mu ne daga Nigeria. Naira ta faɗi, to kenan kaga dole ne sai ya ka cikas anan kusa yan kasuwa mu nan waje. Kenan kamata ya su dauki mataki su mai da hankali su san wace ake ciki, su shiga karatun talisu, saboda faduwar naira su kansu zai taba su sosai. Nigeria ai uwa ce ga duka wasu kasashe wangana Afirka, saboda duk yawanci yan kasuwar da ake abin amfana da su suna da alaka can waje. Mun da yan kasuwa ba su tashi tsaye ba, dole ne sai sun fuskanta kariyar arziki.
Sai dai yayin da yan kasuwar ke kokawa kan wannan matsalar ta faduwar darajar naira, wasu kuma amfani suke da wannan damar domin zuwa sayan kayayyakin da ake samarwa a tarayyar Najeriya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji irin matakan da hukumar NDLEA ta Kano ke ɗauka wajen hana ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kimanin mako ɗaya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi, an sallami shugaban jam'iyyar adawan Koriya ta Arewa Lee Jae-myung daga wani asibiti a Seoul. Shugaban jam'iyyar Democratic Party ya faɗa a wannan wa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai masa zai haifar da sabuwar dangantakar siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare. Jim kaɗan bayan da ya fito daga asibitin ƙasa na jami'ar Seoul, ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo ƙarshen adawar siyasa da faɗa da ya mamaye al'ummar Koriya a 'yan shekarun nan. A ƙarshe, jakadan Taiwan a Amurka a jiya Talata ya gana da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Taiwan, biyo bayan wani gargaɗi mai ƙarfi daga Beijing. Amurka ita ce a duniya tafi baiwa Taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin, yankin da China ta yi amanna cewar yana ƙarƙashin ikonta. Alexander Yu ya kama aiki a wannan sabon mukami a watan da ya gabata ne bayan maye gurbin Hasio Bikim, wanda yanzu yake takarar neman kujerar shugaban kasar Taiwan a zaben kasar da za a yi a ranar Asabar mai zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ake ci gaba da samun korafe-korafen yadda ake ganin matasa mata da maza a cikin 'yan kwanakin nan na ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi a jihar Kano, babban jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa reshen jihar Kano, Abubakar Idris Ahmed, wanda aka fi sani da Sadiq, ya yi mana ƙarin bayani irin matakan da suke ɗauka wajen daƙile wannan mummunar ta'ada da ta'addaba al'umma.
To alhamdulillahi, daga ƙorafe-ƙorafe ina ganin za a iya shiga shi kaman ɗaya daga cikin hanyoyi ne na ci gaba na samun nasara a wannan yaƙi da ake yi. Abin da sana faɗa haka shi ne, da farko yawancin mutane suna abin da Bature yake cewa wai living in denial, akwai matsala amma mutane da dama suna ɓoye abin ba sa so su fit da shi. bare har a samu a gane cewa akwai matsala a magance shi. To alhamdulillah shiri na musamman da babban jami'inmu na ƙasa Brigadier General Muhammadu Umar ya kaddamar na wannan faɗakar da jama'a wanda ake kirawa da wato War Against the Drug Abuse. Wani shiri ne wanda yake ƙarfafawa mutane gwiwa musamman iyaye, sai ƙarfafa musu gwiwa wajen tabbatar musu da cewa idan suna da irin waɗannan matsaloli da yake damunsu ga wurare da za su fito inda za su iya samun neman taimako don a magance musu irin waɗannan matsaloli. To wannan shiri da aka yi ya karaɗe don ya cewa ƙasa baki ɗaya, wanda ya sa yanzu kusan ko ina da ina za a ga mutane suna da ƙarfin gwiwa fitowa. Na farko kamar iyayen da suke da yara da suke cikin waɗannan matsala suna da ƙarfin gwiwa fitowa saboda sun san akwai wuraren da za su samu taimako. Sannan na biyu kuma unguwanni da sauran al'umma waɗanda suke ganin irin matasan da suke ta'amali da irin waɗannan miyagun ƙwayoyi su ma suna da ƙarfin gwiwa fitowa su kawo mana bayanai na sirri wanda za mu yi amfani da shi domin mu daƙile safaran irin waɗannan miyagun ƙwayoyi. Sannan na uku akwai ƙungiyoyi da dama musamman a ce irin ƙungiyoyi na unguwanni wato kamar kwamiti ko vigilante da irin ƙungiyoyi na direbobi da sauransu wanda su ma sun ankara su ma sun fito suna taimakawa wajen ba da rahotanni na musamman irin wuraren da ake samu a shigo da irin waɗannan kayayyaki cikin Kano musamman da makamancin haka. To shi yasa yanzu abin ya bugi ya fito sosai saboda irin tsari da muka canza kuma ya zama na har ila yau mutane za su kawo mana bayanai na sirri. Akwai mutanen da ake dan saka musu yawa idan ka kawo bayani na sirri na abin da yake faruwa na irin waɗannan har kai mu ga nasarar daƙile irin wannan abu. To akwai dan kyauta da muka yi wa mutum a sirrance shi ma.
Ka yi maganar cewa kuna ƙoƙarin hana shigo da ita ƙwayar kanta wanda yana ɗaya daga cikin matakan da kuke ɗauka. To amma har ila yau akwai wasu ƙorafe-ƙorafen da ake yi na cewa idan kun kama irin waɗannan mutane daga baya kuma sai a ji shiru. Ko me ke faruwa?
Akwai abubuwa da dama da suke faruwa. Shiru da mutane sukan ji ba wai shiru da na cewa in an kama mutum magana ya mutu shikenan ba, a'a. Daga zaran muka kama akwai inda mu ƙarfin doka ta bamu ikon inda za mu yi aikin mu. Musamman a ce idan muka kama mai laifi ya kama shi da ɗaya muka gama binciken mu, to bayan mun yi binciken nan muka gurfana da shi a gaban kotu ne. To da zaran mutum yana gaban kotu bamu da wani hurumi da za mu yi wasu shelaku wasu jawabai ko wani bayanai game da mutum na har sai bayan kotu ta yanke mishi hukunci an yi mishi ɗauri. To shi ne irin wannan ne muke da kafa kuma da za mu iya bayani akan cewa ga abin da ya wakana.
Babban jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa reshen jihar Kano kenan Abubakar Idris Ahmad a hirar da ni da shi. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba halin da aikin rijiyoyin mai na Kolmani a tsakanin jihar Gombe da Bauchi suke ciki tun bayan kaddamar da su da tsohon shugaba Bari a Bariya da akan yi kwantar da caccakar rashin cimma nasarar samar da wutar lantarki a Mambila. Hakika samun fiye da ganga biliyan 1 na danyen mai da ma'aunin iskar gas fiye da biliyan 500 a rijiyoyin ya karfafa fatar ilahirin arewacin Najeriya cewa yankin zai iya gogayya da kudanci a wajen cinkaho da arzikin fetur. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa Muhammadu Inuwa Yahaya wanda ya gana da shugaba Tinubu kan batun aikin nan ya ce zuwa yanzu dai an manta da aikin.
By NNPC and her partners have finally broken the jinx, record by confirmation.
Bayan kaddamar da rijiyoyin da tsohon shugaba Buhari yayi, jam'iyyar APC ta sanya wannan a cikin manyan nasarori a kamfen ɗin babban zaben 2023. Jami'an kamfen na amfani da batun na man arewa wajen mai gurbin rashin cika alkawarin samar da wutar lantarki daga tsaunin Mambila da haɗin gwiwar bankin Nexim na ƙasar Sin. In za a tuna a lokacin tsohon ministan lantarki Salim Mamman ya ce ko share filin samar da lantarkin ba a yi ba.
Eto haka ne kamar yadda ka faɗa, to ma cikin ikon Allah yanzu mun fara, da idan Allah kuma ba za mu tsaya ba sai mun je ƙarshe. Wannan shi ne abin da ake ciki.
Wato abin da ake faɗa injiniya farkon fara da ka karɓi wannan aiki na minista, ka nuna kusan baka samu komai ma a ƙasa akan wannan aiki da aka daɗe ana labarinsa ba.
Ai babu ma fili. Filin mutum ma babu, amma ba a ma samu filin ba, babu ita. To amma cikin ikon Allah yanzu ita gwamnatin jiha ta Taraba ta ba mu fili, mun karɓa, mun kuma fitar da ladan cewa a je a nuna mana ina ne wajen. Yanzu maganar da nake da kai ana nan ana awane za a fitar mana da filin da za mu zo mu yi wutan Mambila.
To me za a ce yanzu gashi dai Allah ya sa shugaban Muhammadu Buhari ya baka wannan aiki na ministan wuta, kuma daga jihar Taraba kake wannan yanki inda Mambilan nan ke da zama, za mu iya cewa shin wani albishir za ki wa 'yan Najeriya cewa za ka tsaya ka yi aikin nan tsakani da Allah?
Albishir da zai ma 'yan Najeriya kenan an fara, kuma shi yana ɗaya daga cikin manufofin shugaban ƙasa. Cikin ikon Allah yana so ya tabbatar da cewa wannan maganar Mambilan ta zama gaskiya kafin ya bar kan mulkin nan. Kuma in Allah yadda an fara, kuma na san duk wani goyon bayan da nake nema a yanzu dai yana bani, kuma komai na tafiya insha Allah cikin ikon Allah za mu cimma burinmu da abin da muke so kafin a ce ƙarshen wannan mulkin nan nashi.
Akwai labarin da muke da shi cewa akwai yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin Najeriya da bankin Nexim na ƙasar Sin. Shi wannan yarjejeniyar tana nan kan wannan aikin wutan?
Tana nan, ai sun jira kawai suke mu ce musu ga fili. Ku shigo ita ce, muna tana tabbatar da cewa wannan gwamnati ta shugaba Buhari gwamnati ne wanda take insha Allah duk inda ta ga gaskiya yake tana wannan gujan, kuma duk inda ka fita ka nuna mata ga gaskiya yake ka gamsar da ita, to tana da rai ta kai wani abin da ya kamata a yi.
Injiniya Salim Mamman, mun gode kwarai.
Madalla na gode.
Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Shugaban kungiyar gwamnonin na Arewa Muhammadu Inuwa Yahaya na Gombe ya ba da tabbacin za su ci gaba da bin kadun aikin samar da ɗan yamma.
To alhamdulillah, magana ni a gazato na tunana, amma dai an samu akasi saboda ba ɗauki abin da muhimmanci ba. Saboda me? In ba za ka manta ba, tun a watan Agusta na 2022 shugaba Buhari yana shugaba da sauran makaraban waɗanda suke shugabantar hukumar kula da tattalin mai wato NNPC da kuma waɗanda suka ce an kawo su za su zo su zuba jari za a yi aiki a gurin nan, a yi matatar mai, a yi gidan yin taki, a yi gidan ba da wuta, duka a haɗa guri guda kuma a lokaci kaɗan a faɗin su cewa a cikin shekaru biyu. To yanzu yau mun shafi shekara guda dindi tunda muka tafi gurin, ban tsama ko wanda ya sake taka kafarsa ya je gurin. Don me? Domin ina ga ita hukumar NNPC wanda in kabi tsarin mulkin Najeriya a yanzu ita kadai ce take iya ba da oda ko ta sa abi ko ta hana ko a yi harkar tattali na arziki da ya shafi man fetur. Kuma dai ga man nan, amma agu dan kadan da aka ce sun gwada sun tura kansu suka ce an samu fiye da ganga miliyan 2. To amma yanzu gashi har maman yana nema ya zamanto duniya ma ta ja daga nesa da shi, mu ko ba mu sarrafa na mun yi amfani da shi ba. Wannan me shine tsarin da nake ga cewa akwai bukatar mu canja doka. Dan ba zai yiwu ana da tattalin arziki, kana da ma'adinai, kana da man, kana da filin noma, kana da al'umma, sannan kuma ka zanna a cikin bakin talauci ba saboda ba a kula an yi aikin da ya kamata ba. Wannan shine so muna fata iya abin da ake ganin nan. To ai kokari ai aiki a sarrafa shi domin wai ta fadin Bahaushe a rashin sani kwaza ta kwana kan da ni. Muna da mai a Nasarawa, muna da shi a Bauchi, muna da shi a Gombe, akwai shi a bakin tafkin Chadi, akwai shi a Nasarawa, akwai shi a can Niger har da wajen Sokoto. Kaga dai akwai mai kenan malamala a cikin arewacin Najeriya nan kenan. To tunda ana mana ganin kaska muna rabe muna shi diban na waɗansu tun daga namu a sa himma muna ai za a fi samun daidaito ma na zamantakewa a Najeriya idan ko ina yana da wannan ana amfani da shi amma muka bari kasuwar duniya ta toshe ina za mu kai shi kuma mu ba mu kuma da dabarar da za mu yi amfani da shi kuma yanzu kaga inda hankalin duniya ya koma shine ai kokari a canja su suna nema su koma amfani da wuta maimakon wuta na lantarki ba kuma wannan mai da muka sani muna tono a ƙasa ba muna da coal muna da gold muna da sauran ma'adinai abinda ake sarrafa siminti nan da shi ka daga Obajana kai maganan boko ka tafi Ashaka ka tafi Sokoto ba dalilin kasan arewacin Najeriya nan mu zauna a cikin wannan bakin talauci in ba sakaci da lalacewa irin na shugabanci a wasu matakai ba
dole ya kamata a sabuwar da shi kamfanin NNPC ya dawo kan aikin nan gadan-gadan
ko da naga shugaban kasa wallahi tallahi na dauko masa wannan magana kuma ya ce lalle zai dau mataki akai kuma na ce zan rubuta masa ya kai masa a rubuce dan ya kasance ni kuma ina da hanzari da hujjar da zan iya kare kaina in ma wani ya tume shi akai ko ya tume ni akai saboda haka akwai bukata a zabura yanzu damuwa ta musu yawa a fannoni da dama ba lalle su hankali akan wannan ba kuma fa wannan guri din yana cikin mallakar hukumar NNDC wadda mallakar jihohin arewa Najeriya ne musamman ne inda nake a Gombe OML 809 da 810 wannan mallakar NNDC ne to amma an yi kadarko an hana su gaba an hana su baya wannan ba daidai bane musamman a zamanin da muke ga shugabannin gurin nan su ma yan arewa din ne
wato daga wannan tsayawar da duk wanda misali murnar sa ta koma ciki ne ya ƙara addu'a don saboda kuna daukar matakan ganin abubuwan sun ci gaba yadda ake bukata
to mu muna yin namu amma an ka gama naka idan wanda yake gaba da kai ko kuma wanda hakkin ne ya hau kansa yayi bai yi ba to ya za kai ai ba yadda za ka yi sai ka zanna kai kallo naje ba abin da ban yi akan wannan naje gurin shugaba Buhari lokacin yana mulki sau da dama naje NNDC naje NNPC mun zanna da gwamnan Bauchi mun zanna da sauran gwamnoni muna dubo yiwa ai wannan abu saboda muna ga zai iya kawo mana maslaha wani samun zaman lafiya tsakanin kudanci da arewacin Najeriya idan ma har aka samu ko wannan din mukai to saboda haka ni ina ga kamar wannan abu ne muhimmi ba kuma na inuwa bane ba na gwamnoni bane kadai na al'umma ne duka saboda haka akwai bukatar a dau mataki na gaugawa sanin cewa shi tansaran da aka kaddamar da wannan aiki shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya je kuma ya alƙawarin cewa zai ci gaba da inda Buhari ya bari domin a samu tabbatar da wannan saboda haka ina dada tunatar da shi ina dada tunatar da hukumar NNPC ina dada tunatar da al'umma sai mun haɗu fa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun aminta da juna mun yi abin da ya kamata sannan shine kuma yanayin canji zai zo mana
ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon gobe ma dawo da sabon shirin wanda in Allah ya yarda shine zai zama na ƙarshe a jerin shirye-shiryen arewa yau a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ku kuhin mutu don ku jara kasar ku da gaskiya
a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko saƙo ne daga Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Maheka Roga Sokoto suka ce tawagar Super Eagle ta Najeriya don Allah ku sanya kishin ƙasa yayin da kuke buga wannan wasan wanda za a yi a ƙasar Côte d'Ivoire domin yanzu duniyar ƙwallon ƙafa tana auna Najeriya ne da yadda sakamakon wasan zai kasance Allah ya baiwa Najeriya sa'a amin Saƙon Haruna Muhammad ya ce hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku tashi tsaye wajen ganin kuna ganowa gani da hukunta masu aikata laifin fyaɗe duba da ganin yadda lamarin yake ƙara yawaita a ƙasashenmu wannan saƙon kuma cewa yayi baiwa sanatoci miliyan 200 da baiwa 'yan majalisar wakilai miliyan 100 da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi don gyara mazaɓinsu hakan abin a yaba masani da fatan ba za a yi bidiya ta ba da ruwa ba guga ta hana saƙo daga Yusuf Meleda Gololo da Alasan Kela jihar Bauchi Saƙon haɗin gwiwa daga Sulusuma Datti da Magaram da Isuhu Makirima Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Ne Aski Badaraka sai kuma Haddabi Ne Kwamfuta Ne Yama suka ce salam VOA hakika cin nasara da kasar mu jamhuriyar Niger ke yi a kokarin ta na magance matsalolin fitocin miyagun kwayoyi wannan abun murna ne da a yabawa gwamnati da jami'an tsaron mu na Niger domin jajircewar su ce ta kai mu ga wannan matsaya da fatan za su kara himma wajen kawar da wannan muguwar dabi'a da wasu daga cikin mutane suka runguma musamman ma a kasar mu ta Niger sakon mu na karshe ya fito daga Sani Lange-lange Yalwa Yawuri ya ce muna maraba da rage masu yi masa rakiya a kasashen waje zuwa da kaso 60 da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi ganin cewa in har mutum yana son ganin canji to ya kamata ya fara ne daga kansa to masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
a gaida Zahara Aminu Fage yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:10 na safe da minti 26 yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaicen wasu harare da Isra'ila ta kai sun halaka gomman mutane a zirin Gaza yayin da take wato da yayin da take kai sabbin harare na jiragen sama a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce dakarunta sun afka ma wurare 150 da suka auna a yankin Magazi dake yankin tsakiyar Gaza da yankin Khan Yunis dake kudancin bangaren Filistino ta bayyana waɗanda aka kashe din da ƴan ta'adda Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Filistino Mahmud Abbas a yau Laraba wani guda bayan da ya gana da shugabannin Isra'ila inda suka tattauna a game da yadda za su bullowa da daddiyar matsalar yankin don warware rikicin Isra'ila da Filistino Blinken ya ce daga cikin batutuwan da za su tattauna a wurin wato na ganawar na yau Laraba akwai batun buƙatar Abbas da hukumomin Filistino su dau matakin yin gyara sannan su inganta tsarin shugabanci Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Lithuania a yau Laraba inda ya ce zai gabatar da batun tsaro shiga kawancin kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai hada kai akan tsarin amfani da jirage mara matuka da kuma neman tallafin Turai Zelensky ya kuma ce zai bayyana godiyarsa ga Lithuania bisa irin goyon bayan da take baiwa Ukraine tun daga 2014 musamman ma a yanzu da Russia take kai mata farmaki Kimanin mako daya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi an sallami shugaban jam'iyyar adawar Koriya ta Arewa Lee Jae-myung daga wani asibiti a Seoul shugaban jam'iyyar Democratic Party ya fada wa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai masa zai haifar da sabuwar dangantaka siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare jim kadan bayan da ya fito daga asibitin kasa na jami'ar Seoul ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo karshen adawar siyasa da fada da ya mamaye al'ummar Koriya a yan shekarun nan jakadan Taiwan a Amurka a jiya talata ya gana da kakakin majalisar Amurka Mike Johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Taiwan biyo bayan wani gargadi mai karfi daga Beijing Amurka ita ce a duniya tafi baiwa Taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakanin ta da tsibirin yankin da China ta yi amanna cewa yana karkashin ikon ta
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci anjima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da kuma Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe